za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Ahkam na Sulaiman ibn Muhammad. Idan ƴan uwa ba su manta ba, muna cikin littafi da yake batu akan abin da ya shafi azumi da hukunce-hukuncen azumi. Wancan sati mun karanta hadisi na 194 da kuma hadisi na 193 muka karanta, wanda suka karantar da mu asalin matsayin sahur da kuma gaggauta buɗe baki. Yau kuma za mu tashi kan hadisi na 195. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci, ya ba mu ikon fassarawa da faɗa da fahimtan abin da yake shi ne daidai. Allah ta'ala ya datar da mu. Ya ce, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك لتواصل قال إني لست كهيئتكم إني أدعم وأسقي. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السهر. هذا الحديث متفق عليه. وإن حديثي بدابيو بالاين يابو إوانا أينين قبع دسو نفرقو دنيا كرن تدمو نو أكن أذمي وأن دشراء تهرم تينس كو تهانا متنيا أي وتد إرم وإن أذم مكا. Wa'annan azumi daga cikin irin azumin da aka hana malam sai ya kawo wani wanda ake kiran shi wisali, ma'ana azumin sadarwa. Imam Nawawi yayi kokarin bada ma'anan wannan azumi, yace in an ce azumi na wisali shine mutum ya azumci kwana biyu ko sama da kwana biyu ba tare da shan ruwa ba cikin dare ko yini. To wannan azumi yana daga cikin irin nau'ukan azumi da shari'a ta ainihin hana musulmai su aiwatar. A musulunci akwai azumin muka aƙalla guda 7 wanda shari'a ta hana yin su saboda ainihin mai dalilai na shari'a. Na farko gabanin mu shiga cikin wani hadisi daga cikin azumin da aka hana musulmai su aikata shine wannan azumi na wisali, azumin sadar da azumi. Ana ka sha kai azumi yau, gobe kai jibi kai ba tare da ka sha ruwa ko ka ci abinci ba. Wannan azumi an hana shi duk da cewa akwai maganganu na malamai wanda suka yi maganganu akai. Azumi na biyu da aka hana shine an hana mutum ya azumci azumin da ake shakka, ranar da ake shakka ba a azumi. Mana idan aka ce ana tsammanin gobe ne wata zai kama ko ba zai kama ba, to ba za ka yi azumi ba saboda an hana azumtar ranar kokonto. Wanda daga cikin nau'in azumi da aka haramta wa musulmi yayi. Sannan na uku, duk azumin da ya kan yi shi ya cutar da lafiyar mutum ko musulmi, wannan shi ma an haramta shi, ba a yi irin wannan azumi. Kamar yanzu irin azumin da tsofi suke yi ko wace ya wata uku a jere, Rajab, Sha'ban, Ramadan, wannan azumi bai da asali. Amma za a ga dattawa da sauransu sun rike shi, idan mutum yana so ya samu dalilin rashin ingancin wannan azumi ya duba littafi mai suna Ad-Dinul Khalis na As-Subki mujalladi na 8 bala ya kawo nau'ukan azumi da aka haramta sai ya ayyana wannan nau'in azumin cewa yin sa haramun ne ba a yin wannan azumi daka yana daga cikin nau'ukan azumi da aka yi mai aka haramta wa musulmi ya aiwatar da su da wata mun fahimta ashe kenan ya kamata ƴan uwa musulmi mutum ya kiyaye yayi abin da yake na mai wanda zai samu lada kar ka yi abin da baka da lada a kai duk abin da za ka yi a addini so kake ka samu mai lada a wajen Allah ta'ala ba wai za ka yi abu kawai ka yi shi kawai a ce kana azumi to sakamakon yin azumin ake nema menene sakamakon a baka lada da ka duk azumin da mutum zai yi ya yi kokari ya yi azumi wanda zai samu lada don haka ba a yin azumin da yake zama dalilin cutarwa da mutane shine nau'i na nawa na uku ko azumi na hudu shine ba a keɓance ranar juma'a da azumi ita kadai ba a yi mutum ba zai keɓance ranar juma'a ya bai da ita ranar da zai dinga azumi a ba a yi sai dai in kana wani azumi azumin ya zo ya yi musadafa da wannan rana don ka yi babu komi ina ba ta fahimta na biyar shi ne ba a yin azumi a keɓance ranar asabar da shi shi ma ba a yi sai dai in wani dalili ne ya sa azumin ya zo ya haɗu da wannan rana to za ka iya yin wannan azumi ɗin ko gashi ya kamata musulmi mai neman lada wanda zai je filin alkiyama manzon Allah ya tsaya masa ya yi riko da abin da yake da asali ba abin da bai da asali ba ka riko da abin da yake da asali duk abin da bai da asali in ka rike shi kamar ka riko da aikin banza ne saboda ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa yusharuna yawmal qiyamah huffatan urratan burran lalace za a tayar da ku gobe alkiyama huntaye ba ku da riga ba ku da wando ba ku da takalmi kuma loba kowa bai da kaciya kowa gazata da shi to in an to an tada mutane ana hukunci sai manzon Allah ya zo ina cewa ashabi cewa innan mutane na da ya Allah mutane na a wani ruwa ya ce ummati ruwa zai zai ce al'umata sahabbaina sai a ce masa ai baka san me suka farar ba a bayanka sun farar da al'amuran da ba su da asali sun kirkiro bidiyoyi a cikin addini sun saka suna rayuwa a kai don haka ba su da wani rabo ana sai manzon Allah ya kauce shi ma ba ruwansa da su to duk abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai guje ka ai kai kuma ya kamata ka nisanci wannan abu in dai aka ce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam zai guje maka saboda ka aikata wani abin da shi bai ce ka aikata ba in kana da hankali ya kamata ka nisanci wannan abu ba za a ga mutane ba damuwarsu ba ne kawai sun damu su rayu abin da ya musu daɗi ba abin da shari'a ta tabbatar ba da haka ƴan uwa mutum bai zai azumi ya keɓance rana ta asabar ko rana ta juma'a da azumi kawai ba ba a keɓance su da azumi amma idan azuminka ya yi aka dace ko ka faro ya zo asabar ta shigo ciki ko ka faro juma'a ta shigo ciki wannan babu laifi na shida shine azumin mace mai aure a gidan mijinta ba tare da izinin miji ba, ana shi ma ba halatta mata yi ba. In har za ta yi azumi a ba ta dama ta yi shi na tadawwu'i ba na wajibi ba, to sai ta nemi izini a wajen mijinta, ta ce masa gobe zan yi azumi, ya ce ki azuminki. To in ta yi wannan azumi tana da lada, da kashi ya kamata ‘yan uwa mu gane addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari, yake da ainihin mai ka’idodi da dokoki, wanda yake so ya dace da su dolensa sai ya bi waɗannan ka’idodi da dokoki da hukuncen da aka ayyana don ya dace. Allah ka datar da mu. Turaka in mace za ta yi azumi to dole sai da izinin mijinta. Ina ba ta fahimta. Na shida ko na bakwai shine ayyamu tashrik, ba a azumi a ranakun da ake yanyanan nama, a ranan 10 ga wata 11, 12 har zuwa 14, wayannan ranaku ba a azumi a cikinsu, saboda manzon Allah ya kira su ya ce mai ranaku ne na ci da sha da kuma ambaton Allah, da ka ba azumi a cikin waɗannan ranaku. Ku gashi ya kamata ‘yan uwa ku fahimci cewa wannan babi da za mu karanta yana da mahimmanci. Nau’in azumi na takwas da aka hana shi ne ranakun idi guda biyu ba azumi, ko idi na ƙaramar sallah ko idi na babbar sallah, duka waɗannan ba a azumi a cikinsu. In mutum ya yi azumi a waɗannan ranakuka to ya saba wa shari'a ta Allah. Da haka ‘yan uwa, lalle wajibinmu ne mu nazarci waɗannan nau'ukan azumi da shari'a ta yi tsawa a kai don mu samu dacewa daga Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana muwafaƙa. Wannan mun faɗa a kan babi kamar na shimfiɗa, to zai mu shiga cikin hadisi. Nau'in azumi da aka ce musulmi ba zai yi ba shi ne malam ya kawo mana hadisi mai lamba ta 195 a nawa bugun. Ana kuma bugun zai iya zama ko 97. Hadisi na 197 ko da 96 shi ne hadisin Abdullahi ɗan Umar. Na'am. To ko kuma na 200 a wani bugun. Na'am. 209 a naga. Shi ke da. Allah ya datar da mu. Ya ce an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an jiyo daga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa. Waye mahaifinsa? Shi ne Umar ɗan Khattabi, ɗaya daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sha faɗa da maimaitawa a kan waye Abdullahi ɗan Umar, da irin gudunmawarsa da irin ƙoƙarinsa. Kuma ana ba mu waɗannan labarai ba wai don mu ji mu ga ƙoƙarinsu ba, a'a, in mun ji mu yi ƙoƙarinsu kwantuwa da irin abin da suka yi. To Abdullahi ɗan Umar, malamai sun ce yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa bibiyar ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana yana yawan bin abin da annabi, duk gunda annabi ya je, in ya je zai tambaya annabi da ya zo nan mai yayi, za a ce ya yi kaza, sai ya je ya aikata wannan abu. Wasu malamai suna cewa ya iya ƙididdige ya yawan takun da annabi yayi daga Makka zuwa Madina. Mun ga saboda kokarin kwatantawa da kokarin kiyaye abin da yake aka ce annabi yayi. Nabi ya shigo garin Makka tagu kaza, Abdullahi dan Umar ya ni shiga taram, ya shiga ɗakin Kaaba tagu kaza, Abdullahi dan Umar ya shiga, ya shiga tsakiyar Kaaba yayi kaza, ya je dai je wajen yayi wannan abu. Abdullahi dan Umar ya zo wucewa ta ginnin wata bishiya, ya ga annabin zai wuce yana sunkuyawa, shi ma ya zo sai sunkuya don mu gane yadda suke da riko da sunnar manzon Allah da kiyayewa. Kuma Abdullahi dan Umar saboda kokarinsa mun shaba da wannan labarin nasa, ya taba kwantawa da daddare sai ya mafarkin cewa ga wasu mutane biyu kamar sun zo za su cefa shi a wuta, sai ya farka. Wannan mafarki sai ya bashi mamaki, ya kuma ya daure masa kai, me yayi wannan mafarki yake nufi? Sai ya garzaya da asuba yana so ya je ya ji fassarar wannan mafarki daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya sauri ya ji shi ya shiga sahu, domin malamai sun ce yana daga cikin al'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba bayan ya yi sallah yakan waiwayo ya tambayi sahabbansa cewa a cikinsu akwai wanda ya mafarki, ya fassara masa. To ranar Abdullahi dan Umar ya yi nufin ya je ya ji wannan, ya zo sai ya ga manyan sahabbai abokan babansa sun sha gabansa saboda tarbiya irin tasa da kiyaye girman na gaba da shi. Sai ya koma gefe, bai kutsa ya shiga cikin iyayensa ba, kamar da yau matasa suke ba sa kiyayewa waye yake sama da su. Ya kamata mu koyi wannan, in ka ga ka ciko cikin dattawa ka ga mutum ya manyanta, to kar ka yi kokarin faɗan magana ko sa baki cikin abin da yake, babu ladabi babu tarbiya wajen yin haka. Abdullahi dan Umar sai ya koma gun ƴar uwarsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam Hafsatu, ya bata labari, yace in annabi ya zo ta tambaya masa mai wannan mafarki yake ne. Manzon Allah da ya shigo gida ita na na Hafsatu sai ta tambaye shi, ta ce ga abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa, ga ya ce ya yi mafarki, ga kuma irin nau'in mafarki da ya yi, ya kwanta a cikin bacci wasu mutum biyu sun zo sun ɗauke shi sun kai shi bakin gaɓar ramin wuta, sun yi kamar za su hurga shi sai farka a bacci. Menene ma'anan wannan? Annabi sai ya ce ni'mal abdu law kana yusalli min al-layl, ma dalla da wannan bawa ina ma yana sallar dare. Aka ce tun daga ranar da ya ji wannan kalmar har ranar da ya bar duniya bai daina sallar dare ba. Kun ga kokari irin nasu. Mu yanzu za ka fara aikin alkhairi sai kuma shaitan ya dauke kafar ga kawai sai ka daina. Daman sai ka yi yaƙi da shaitan, in baka dage ba ba za ka iya ayyuka na alkhairi ba. Kuma shi shaitan karka dauka wai wai shi kullum tanadi yake da shiri a kanka, ya za a iya cin maka? Cikin irin kisosi da ake bayarwa, an ce annabi ya haya alaihi salatu wassalam wata ran shaitan ya zo gunsa suna hira, ya ce masa cikin mutane ina cin galaba a kansu, sai ce ya ni ka taba cin galaba a kaina? Sai ce eh na taba cin galaba a kanka amma sau ɗaya. Ya ce masa sau ɗaya? Ya ce eh. Ya ce to ba ni labari? Ya ce za ka iya tuna wata nan an kawo abinci da ka ci abincin ka ji daɗinsa? Ni kuma sai na sake kawata maka abincin sai kai ta ci, ka ci har fiye da yadda ya kamata ka ci da daddare sai cikinka ya nauyi, wannan daren ba kai sallar da kake yi ba kaga sharin shedan ku abin da kake so anan zai kama ka sai da haka sai ga dage sai na dage sai mun dage kaga abinci ne kaga sai ka dauka abinci da ai bai lafiya ba amma sai aka sa shi ya ci ya ci ya ci yadda ya kashe masa jiki kasala ta kama shi ba zai iya tashi ya ibadar da yake yi aga shi dai a cikin sura a kansa to sai ka dage sai na dage sai mun dage yakuwa in mutum yayi sakaci lokaci dai shi dan zai tabbata shi to Abdullahi dan Umar gaskiya yana daga cikin mutane masu kokari yakuwa mu yi kokari mu kamanta irin abin da waɗannan mutane suke yi ba sai hikima suna cewa fatashabahu illan takunu mislahu kawtanta in ba ku zama irin su ba inna tashabbuha bil karami falahu kawanceceniya da mutane masu girma akwai rabota a ciki in kana so ka rabota to kai koyi da waɗanda suka kaji tarihin su malamai suna cewa ana koyi ne da mutum abin da yake yi na alkhairi ba abin da yake na sharri ba zaka mu dage mu kwaikwayi irin waɗannan mutane to Shabla dan Umar Allah ya kara mishi yadda tare da mahaifinsa kala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali annabi yayi hani da wisali shine azumi da ake kwana biyu ko sama da kwana biyu ba tare da an bude baki ba wannan nau'in azumi annabi yayi hani ya hana aikata haka sannan yace da ya gaya musu haka Abdullahi dan Umar yace qalu sai sahabbai suka ce innaka latuwasil to ai kai kana sadarwa da azumi kai kana yin kwana biyu kana azumi ko kwana uku kana azumi kusa su sahabbai ba sa rauni akan abin da annabi yi wani sahabi ya samu dan uwansa yana gaya masa cewa annabi yayi kaza ɗaya yana cewa annabi kaza sai ce masa ina ce maka annabi ya ce kaza kana cewa kaza ya ce har abada ba zan sake magana da kai saboda kawai ya ja in ja akan maganan annabi yace har abada ba zan sake magana da kai ba kuma da gaske yake ba wai wasa bane mu ne muke wasa da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sabai an ce annabi ya ce kuma suna da tabbaci shikenan ba kun ga mu yanzu a zamani saboda lalacewar musulmai na wannan zamanin wani banza ya zo da cewa babu hadisi wai akwai masu son sa kuma akwai masu sauraron sa abin har mamaki zai baka wani yace kwanda shi da yayi zalama abin mamaki mutum ya zo ya ce maka annabi duk abin da ya aikin banza ne sai ka zo ka ce haka saboda lalacewa kuna abin mamaki a rayuwar mu duwanda ya zo ce babu hadisi ya ce annabi gari yake saboda to sabon da suka zauna da annabi wannan maganganu annabi ya faɗa musu tabbayan da za ka yi kenan menene abin da annabi ya faɗa musu iya Qur'ani zalla kawai ya faɗa musu kuma sai su yi amfani da hankali kai sai ka ɗauka da gaske ne in ba ka da hankali Allah ya sauka sai aka yan kwa Allah mai ta kadan nan to ba sa wasa da abin da aka ce annabi ya tabbatar sai suka tambaye manzon Allah suka ce to ya kai annabin Allah ai kai kana sadar da azumin ka sai ya ce inni lastu ka hayat yace ni ba kamar ku nake ma'ana Allah ya masa halitta wadda take ba irin tamu ba, Allah ya masa baiwa, daga cikin baiwar sa ya bayyana yace inni ud'ama wa usqiya, abinda ba ku sani ba ne ana ciyar da ni ana shayar da ni, shi ana ciyar da shi ana shayar da shi. Wannan hadisi cikin sahabban manzon Allah har mutum uku suka fitar da shi, akwai Abu Huraira, akwai Aisha matarsa, akwai kuma Anas dan Malik a matsayin boy-boyin gidansa, duka sun fitar da wannan hadisi. Sannan kamar yadda malam mai littafi shi Al-Maqdisi ya ainihin kayyade ya ce hadisi ne mai muttafaqun alayhi, bi ma'ana Bukhari da Muslim duka sun fitar da wannan hadisi. A wata riwaya daga Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi, yace fa ayyukum arada an yuwasila waliwasil ila sahab. Wannan hadisi da biyu kamar ya kawo sauki ne. Manzo Allah ya zo yace musu duk kowanne ɗayan ku da yake buri ya sadar da azuminsa ya yi misali ana ya yi kwana ɗaya ko kwana biyu ba tare da ya sha ruwa ba, to in zai yi ya yi zuwa sahur, ana idan lokacin sahur ya yi sai ya sake cin wani abinci ya sake shan ruwa, mana idan lokacin shan ruwa ya yi na magariba kar ya sha ruwa sai ya tura lokacin har zuwa mai lokacin sahur. Na ba ta mu fahimta, sai ya tura lokacin da zai sha ruwa, maimakon yana shan ruwa karfe nawa, misali a ce biyar da wani abu ko shida da wani abu daidai lokacin da rana ta faɗi ya kamata ka sha, to sai aka baka daman ka jinkinta shan ruwan har zuwa daidai lokacin da za ka yi sahur, sai ka sake shan ruwa ka ci abinci sai ka sake ɗaukar niyyar azumi. To idan irin wannan misalin ne suka ce ya halatta mutum ya yi. To wayannan hadisai guda biyu bari mu ji abin da malam ya hakaito mana a kansu da maganganun malamai da abubuwan da suka faru. Na farko ma'anil kalimat, zai fi dama da ma'ana na kalmomi da suka zama kaman baki cikin wannan hadisi. Kalmar farko shine al-wisalu, sadarwa. Menene ita? Yace huwa sawmu yawmaini fasa'ida, shine azumin kwana biyu ko kuma sama da kwana biyu, min gairi aqlin wala shurbin bainahuma, ba tare da ci ko sha ba a tsakaninsu, baka ci wani abinci ba baka sha wani abin sha ba a tsakanin wayannan kwanaki. Wannan shaki kira da misali ainihin Al-Hamidi ya ce wanda ya faɗi wannan magana shine Imam An-Nawawi, sai kuma ya zawo ya ce al-fawa'idu, mana cikin wayannan hadisai kalmar al-wisalu ita ce kalma wadda take bakuwa wadda take buƙatan wani ƙarin bayani kuma ya mana. Yanzu sai mu koma cikin hadisan, zai fitar mana da fa'idodin da za a fitar ciki. Shi sai ce al-fawa'id, fa'ida ta farko male ce ikhtalafa al-ulama'u fi hukm al-wisali ala al-aqwal, yace malamai sun yi sabani akan menene hukuncin yin wisali a bisa zantuka da yawa. Amma dai a takaicen takaicewa malamai sun ce wisali haramun ne, wasu ka ce makaruhu tahri, wasu ba su ce kai tsaye haramun ba ne, sai suka ce makaruhi ne wadda aka haramta, ma'ana sun tsananta wajen mai makaruhancinsa, cewa mutum ba zai aikata sadar da azumi ba. To shi da ya ce ala aqwalin abu zantuka, to yanzu za mu ji zantukansu. alƙaulul awwal magana ta farko cikin maganganun malamai akan matsayin yin wisali menene ta suka ce annahu muharram cewa yin azumi wisali abu ne da aka haramta wa qala yace wa hadha masabul jumhur wanda yace ce fahimta ta mafi yawa cikin malaman musulunci cewa yin wisali haramun ne sai dai haramcin wannan iri suka ce makruhut tahrim ko tahrimul makruh ana haramcin da aka karhanta shi aka tsananta wajen cewa makruhi ne aka kar mutane su je su aikata abinda aka ce makruhi ne ana ibnu hajar al-asqalani yace wa zahabal aktharuna ila tahrimil wisal ce da yawa cikin malamai sun tafi akan haramcin sadar da azumi da ku gashe irin wannan azumi mutum ya ce zai yi babu kyawu don me yasa ibnu hajar yace lilahi nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hanin da annabi yayi cewa ba a yi kama jaa fi hadisul bab kamar da yazo a hadisin nan da muka karanta a cikin wannan babi din daga da yake cewa me naha anil wisali annabi yayi hani da sada azumi wa bi riwayatin la tuwasalu a wata riwaya manzo Allah ya ce kada ku dinga sadar da azumi mana kada ku dinga yin azumi ainihin ɗaya ya sadu da ɗaya wanda bai daga cikin irin azumin da shari'a ta tabbatar mala ya ce wa minal adillati yana daga cikin dalilai wanda za su gwada maka cewa lalle ba a sadar da azumi mala ya ce qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadinsa mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun karanta wannan hadisin a baya yace idza aqbala al-laylu min ahuna idan dare ya zo na ya tsaya ko ya faru daga nan wa adbara an-naharu min ahuna yiri kuma ya juya daga nan shine me bagada afdara sa'im to a wannan lokaci mai azumi ya kare azumi ai mun gane wannan hadisi wanda muka karanta shi wancan sati shine ahuna shine lokacin da rana ta fito shine me aqba adbara an-naharu rana ta fito wa aqbala al-layl ta fada dare ya fito yace daga fitowar rana zuwa faduwar rana inda rana ta juya wa dare ya fuskanto to shikenan duk wani mai azumi ya kare azumin sa to malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilin da zai gwada maka yin misali ba da dai bane saboda annabi ya ce in dai rana ta fadi azumin ka ya kare ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumin ka ya kare kaga saboda wannan sai mutum yayi kokarin kiyayewa wa qala ibnu hajar yace sannan ba sanya aidai dale ya zama mahalli wanda za a daidaita shan ruwa ba malai yace fa sawba fihi mukhalifun li wadaihi yin azumi a cikin sa ya saba abin da aka tabbatar an aje shi kaman mai yadda aka aje lokacin shan ruwa haka aka aje lokacin yin azumi dan haka in mutum yayi azumi a lokacin da ba a yi kamar yayi aikin banza ne alqaulu tsari magana ta biyu cikin zantukan malamai akan me hukuncin yin azumi kuma a sada shi da wani shine yace annahu jaiz wasu malamai sun ce ya halatta mutum yayi wisali shine yace qala hafiz ibnu hajar wa qad dhahaba ila jawazihi ma'a adamil mushaqqa ibnu hajar yace malamai wasu sun tafi akan halaccin yin wisali idan babu wahala a ciki idan akwai wahala da dan adam mai azumi zai galabaita zai sha wahala suka ci haramun ne mutun yi amma idan zaka yi babu wani tsanani babu wata wahala babu komai daga cikin sahabbai wanda suka yi ko cikin malami wanda suka tafi a wannan akwai Abdullahi ibn Zubair rawa ibn Abi Shayba yace ibn Abi Shayba ya rubuto mana magana bi isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce anhu annahu kana yawasilu 15 yawma yake yi misali kwana 15 yayi shi to da me aka dogara suka ce za a yi wannan suka ce muwasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wata ran ya sadar da azumi wa bi ashabi sannan kuma wata ran yayi da sabansa walau kana haraman ma aqarrahum ala dili alwai suka ce inda aikata wannan nau'in azumi haramun ne to da annabi ba zai tabbatar da sabansa wajen yin irin wannan azumin ba amma dai magana ta gaskiya shine ai daga baya annabi bai sake yi a farko ne ya aiwatar da haka na bazan fahimta da haka shi ya kamata mu sani lalle waɗannan dalilai ne wanda ɗan adam yake ainihin mai sannan ya ce yana daga cikin maganganu da malamai suka faɗa wanda yake gwada za a yi wannan shi ne Ibrahim yake cewa wa yadillu ala annahu laysa bi muharram akwai dalilai da suke nuna cewa shin wannan azumi ba haramun ba ne ma akhrajahu abu daud shi ne irin abinda abu daud da sistani fitar da shi wa gairihi da waninsa min dariki abdurrabi na abi laila tafarkin wani malami da yake kiran shi ibnu abi laila an rajul min as-sahaba daga wani mutum cikin sabon manzon Allah kala yace na annabi sallallahu alaihi wasallama hanil hijamati wal muwasaqati annabi yayi hani da yin kafo da kuma sadar da azumi daka bisa wannan zance suka ce to lalle yin azumi bai wanda za a sadar da shi idan mutum yana da karfin halin da zai yi kuma ba zai sha wahala ba dan yayin halatta saboda a zamanin annabi wasu sun yi wasu kuma suka ce a ba za ka yi ba saboda wannan hadisin da annabi ya da yin kaho idan ana azumi ya kuma ya hana sadar da azumi din amma dai bai haramta ba idan mutum ya yi wannan irin azumi din bale yace wa isnaduhu sahih sinadu wannan hadisi ingantacce ne fa inna sahabi kada sarra bi annahu sallallahu alaihi wasallam la yuharrik al-wisal shi kuma sahabin da ya kawo wannan hadisi ya bayyana a fili cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta yi ba to magana ta uku cikin maganganu da aka fitar akan me hukunci sadar da azumi shi ne mala ya ce annahu ja'izun ila sahab ya halatta zuwa lokacin da mutum zai yi sahur idan ka zo yin sahur sai ka karya azumi sai ka sake ɗaukan wani azumi ina fatan fahimta mun faɗi wannan magana a baya wa hadha qawlu ahmad wa ishaq wa ibn munzir wa ibn khuzaimah wannan maganganu duka wa'annan malamai sun faɗa li hadisi abi sa'id saboda hadisi abu sa'id inda al-bukhari daga wajen imam al-bukhari wa qala hadha al-qawlu adl al-aqwal yace wannan magana ita ce mafi adalcin magana cikin maganganu anna al-wisala yajuzu min as-sahab cewa sadar da azumi ya halatta mutum yayi zuwa lokacin sahur yayi alwiska ce ya halatta kai wannan amma ba za ka wuce wannan lokacin ba wannan yana daga ciki Allah ya datar da mu don me yasa don manzo Allah ya faɗa musu ci la tuwasalu lokacin da aka ce ya sha ruwa ubangiji ta'ala ba zai daina baka lada ba matukar baka daina aikin alkhairi ba to mutum ya ɗauki aikin alkhairi mafi sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuto mana cewa ma Allah bai taɓa bashi zaɓi a tsakanin abubuwa guda biyu ba face ya zaɓi wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki shi annabi yake ɗauka za ka mu ba kar mu ɗauki abin da yake mai wahala ina fatan fahimta mutum ya dauki abin da yake mai sauki, wannan ita ce magana wadda tafi ainihin mai rijai. Sai magana cikin hadisi da yake cewa mala yace ikhtalafal ulama'u fi ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ce malamai sun yi sabani cikin fadin manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da suke yake fada cikin hadisi, yace yud'imuni wa yusqini ko, yace ni idan na wisali ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni. To me yake nufi da wannan magana? Faqila huwa ala alhaqiqati, ala hakikati. Malamai suka ce kawai annabi ya ce ana ci da shi ana sha da shi, haka yake hakika ne, ba wai ma'ana ba ne, ba ciyarwa ba ta ma'ana ba ce. Ciyarwa ce ta gaske, ci da shi ake yi, ba wani magana a kai. Amma Imamu Nawawi ya rauna da wannan ainihin magana. Faƙala ya ce laukana hakikatan lam yakun muwasi, inda a ce ciyarwa da ya ce ana ci da shi da ta hakika ne ciyarwan, da ma'anar misali ba ta fito ba, ana ba za a tabbatar masa da cewa yana yin misali tunda ya ce ana ci da shi ana shayar da shi. Za ka sai zama mai wannan ciyarwa ta ma'ana ce. Sannan Ibn al-Qayyim shi ma ya yi ya rauna da wannan magana. Faqala yace innahu galatun man galada man qala, Ibn al-Qayyim yace duk wanda ya faɗi wannan magana yayi galadi, mana ya faɗi maganar da ba haka ba. Innahu kana yakulu wa yashrabu ta'aman wa sharaban yataghadha bihi badani, ce manzo Allah ya kasance yakan ci abinci ya sha abin sa irin abin da gangan jikinsa take ginuwa da shi. Na wajen fahimta da aka yi don haka ne gaga ba haka liyo juyi, saboda wannan fuskoki aduhuma ya ce ɗaya daga cikin fuskoki annahu kana adalla inda rabbi ya ta'ama ni wa iskini, ya ce na ina tsayawa wajen ubangiji na yana ci da ni yana sha da ni. Walau kana akalan wa sharaban lam yakun wisalan, inda ce ci ne da shayarwa ba zai zama mai sadar da azumi ba. Wala sawman ko sawaman, ko ba zai zama mai azumi ba. Kenan ciyarwa da ake masa na ma'ana ne, sai Allah ya ƙara masa ƙarfi da juriya ta ciki, ba wai abinci ake bashi ya ci ba. Asali magana ta biyu, annahu yana shani ke lau kana akalan wa sharaban yuftir sa'i, yace da ciyarwa ne da shayarwa wanda mai azumi yake kare azumin shi, to da wannan magana ai ba ta inganta ba. Bil fariqi bainahuma wa bainahu, da an bambance tsakanin shi da su da magana. Fa inna hina izin, da ka shi a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa hum, da shi da su mushtarikuna fi adamil isal, sun yi tarayya wajen rashin sadarwa inda azumi. Fa kaifa yasiqul jawab, to tiya ya amsa take inganta. Bi qawlihi lastu kayat, ni ba tamkar ban zama kamar ku ba. To tiya za a fayyace wannan magana, tunda annabi yace ni ba kamar ku ba ne. Ila Allah bai tabbe yace ija'ala Allahu fihi quwwatun ta'ati qof da'im shari, yace abin da yake nufi Allah yakan sa masa ƙarfi ta mai biyayya ko mai ainihin mai kwaɗayin bauta. Wanda sabahu Ibn Hajar lil jumhur, Ibn Hajar ya danganta wannan magana zuwa ga mafi yawancin malamai, mana jumhurin malamai su tafi akan cewa abin da ake nufi da ana ci da shi a shayar da shi shine Allah yana ƙara masa ƙarfi a jikinsa ta yanda zai ci gaba da yin ibada, ƙarfin yin ibada kamar ya ci kamar ya sha, amma ba ci da sha ɗin yake. Ina fata mun fahimta, ba shi ya kamata mu gane abin da ake nufi da wannan magana ɗin kenan. Don haka shi misali daga ƙarshe malam yake cewa annal misala min kasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daga ƙarshe dai malam mai sharhin littafin yace sadar da azumi yana daga cikin keɓantattun al'amura wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da su. Wa annama sabata fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da ya tabbata a haƙin annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa huwa sabitun fi haqqi ummati to wannan abin tabbatacce ne cikin haƙin al'ummarsa illa ma kasahu dalilun sai abin da dalili ya zo kebance shi cewa annabi ne shi kadai banda al'ummarsa na wajen bayyana yace wa zalika min alhadisi fuskar da za a bayyana wannan cikin hadisi kaulus sahaba shine fadin sabai da suke cewa fa innaka tuwasi kai ai kana sadarwa liman hahum alilusai to dan me yasa za ka hana su yin misali din na ba don bayyana za ka dai wannan shine maganganun da malam suke ainihin karantar da mu cewa me cewa lallai mutum magana ta fidi rinjaye shine misali an hane mutum yayi amma wannan irin hane hane ne na karhanci amma an tsananta musulmi ba zai ba in kuma har sai yayi to malamai suka ce yayi zuwa sahur wallahu ta'ala alam muna da sauran lokaci minti biyar ba zai ba ko sai mu tashi akan babi na gaba shine babu afdalis siyami wa ghairihi ko babi da zai batu akan mafificin azumi ko azumin muka wanda suka fi daraja wanda suka fi ainihin falala wanda ake so in musulmi ya kokarin yin su wannan babi ko wannan hadisai da muka karanta kamar yadda muka gabatar a farko suna gwada mana irin nau'ukan azumi da aka haramta musulmi yayi ai mun faɗi wasu daga ciki ba kamar azumin mace in mijinta yana nan na nafila ba za ta yi ba sai da izini in dai ta aikata haramci kamar azumin ranan da ake yanyanan nama misali an yi hau arfa yau gobe za a yi sallah gobe nan da jibi da gata da citta duka ba a azumi a ciki sannan ranar kun idi idin karamar sallah da idin babbar sallah duka ba a azumi a ciki sannan mutum ya keɓance ranar juma'a ko ranar asabar da azumi ba a keɓance waɗannan ranaku da azumi duka waɗannan suna daga cikin nau'ukan azumi da aka haramta wa mutum ya aiwatar a irin waɗannan lokuta muna roƙon Allah ya ba mu ladan abin da na faɗa na daidai wanda na faɗa da kuskure kuma Allah ta'ala karewa mu ikon aiki da shi wannan shi ne darasin mu na 84 ko a cikin littafin in Allah ya sa muna raye sai mu ɗora kan darasi na 85 Allah ya datar da mu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقي أنا واصرف أنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعدل ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئت من آديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قص لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا هي اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna tausaye da wannan addu'a muna roƙonka ka kawo mana aminci da zaman lafiya a ƙasar mu zaben da muke fuskantar sa Allah muna roƙonka ka sa ai wannan zabe lafiya a gama lafiya Allah ka zaba mana shugabanni masu tausayin al'umma wanda suke da wadatar zuci Allah muna roƙonka ka zaba mana shugabanni masu tausayin al'umma masu wadatar zuci Allah muna roƙonka ka zauna da ƙasar mu lafiya da kara mata albarka da aminci da zaman lafiya duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka isar mana akan sa duk yake nufin kasar mu da wani abu muna Allah ka shirya da shi in ba mai shirya bane Allah ka mana maganin sa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin